الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بارك عليهم ويسوى تأدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقال الله سبحانه وتعالى وبيا deka wannan rana mai albarka, ranar Juma'a 20 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da wato 12 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya. Wato dan ci gaba da karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka, wato masallaci da cikin kan na Jandajeri a unguwar Yantala, babban birnin Yarai, Jumhuriyar Nijar. Wannan kuma shi ne darasin mu na 40 a wannan sati, wato a wannan jerin karatu da muka fara a tafsiri. Wannan shi ne darasi na 40 a cikin suratul Baqara, wanda shi ne darasi na 38. A wancan sati, idan ba manta ba, mun tsaya a ƙarshen aya ta 164. Yau Allah ya za mu tashi farkon aya ta 165. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta, ya ba mu ikon karantawa daidai da aiki da abin da yake. أرما الله سبحانه وتعالى يتشير من الناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
نعم، الله سبحانه وتعالى شو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Wato daga cikin mutane, man yattakhidhu min dunillah, akwai wanda yake roƙon wato kishiya ga Allah ko kishiyoyi ga Allah. Yuhibbunahum, suna son su, ka hubbillah, kamar yadda suke son Allah. Allah ya ce walladhina amanu, amma waɗanda suka yi imani, ashaddu hubban lillah, suna son Allah fiye da yadda waɗancan mushrikai suke son Allah, ko kuma suna son Allah fiye da yadda wa'ancan suka yi kishiyoyi ga Allah abin soyayya. To mu'minai suna son Allah fiye da haka. Allah ya ce walau yara alladhina zalamu, da dai wa'anda suka zalunci kawunansu su ne kafirai ko mushrikai. Wato walau yara alladhina zalamu id yarawna al'adhab, da dai wa'anda suka zalunci kawunansu, wa'annan mushrikai da Allah ya bamu labari suna son wato kishiyoyi ga Allah, suna soyayyarsu, to da za su ga abin da zai faru da su. In ya rauna al'adab, a lokacin da za su ga azaba a ranar kiyama, to da za su wato yi da na san da ba su aikata abin da suka aikata. Domin ne annal quwwata lillahi jami'a, haƙiƙa lalle ƙarfi wato da baki ɗaya yana ga Allah madaukakin sarki. Za su ga cewa abin da suka aikata a nan duniya na shirka, to a ranar lahira waɗannan da suka bautata ba za su iya wato taimakonsu daga azabar Allah. ba za su iya kare su daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah shadidul azab, lalle Allah mai tsananin azab ga wanda ya yi masa wato yana shirka da shi, ko ga wanda ya mutu yana shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama, Allah zai masa azaba wacce take mai tsanani. Wannan aya ta bude da waminan nasi man yattakhidhu min dunillah, ko ba haka ba, mu fara daukan kalma annas kamar yadda muka gabatar da bayani a baya a tafsiri sati biyu da ya gabata ko satin da ya gabata. Wato kalma annas a cikin alqur'ani muka ce tana zuwa gurare daban-daban da ma'anoni daban-daban, ko ba haka ba? Domin randa muka karanta wato a can baya, idan ba kuma ce ba, mun karanta dangane da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato ayar da muka karanta a baya wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa dangane da wato mushrikai, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce li'allaa yakuna lin-nas, ina da nan ne muka kawo ayar li'allaa yakuna lin-nas 'ala Allah hujja, ko muka kawo maganganun malami su wane ne ake nufi da an-nas. Akai musu tafsiri daban-daban, wasu na ganin mushrikan Laraba ko ba haka ba, daga cikin malaman tafsiri wasu na ganin Yahuda ake nufi. Muka ce kwarai kalmar nas a cikin alqur'ani tana da ma'anoni da yawa, kamar yadda ta zo a nan tana nufin mushrikai, tunda Allah ya ce wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada, daga cikin mutane akwai wanda suke rikar wani abu koma bayan Allah, wato kishiyoyi ga Allah. Kaga wanda ya kishiya ga Allah menene shi? Mushriki. Babu wanda zai bautar wani Allah sai mushriki. To mu bude daga suratul Fatiha za mu fara. Cikin suratul Fatiha babu kalmar nas, ko ba haka ba? To farkon Bakara Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, ko ba haka ba? Yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, ngane ko? Daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa ni imani da Allah. Allah sai ya ce wa ma hum bi mu'mini, su din ba mu'minai bane ba. Ngane ko? Wa ma hum bi mu'mini, su ba mu'minai bane ba. Nan Allah sa a farkon suratul Baqara suna magana akan munafikai, domin su suke ganin abin da yake ba shi ne a cikin zuciyarsu ba. Allah yana cewa idza ja'aka almunafiquna qalu lak qalu innaka قالوا نشهد انك لرسول الله, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافقي اذا سكوا غورن منزا الله صلى الله عليه وسلم ذا شي من شهدا كاي واتو منزول الله يشي اها شي للي الله جل نا شهدا كاي منزول. Amma munafikai abinda suka faɗa ba har cikin zuciyarsu ba, innal munafiqina lakadib, lalle munafikai makaryata ne. Kenan abinda suke faɗa a bakinsu ba shi ne har cikin zukatansu ba. Shi yasa a can cikin suratul Ali Imran Allah yake ƙara ba mu siffa ta munafikai, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, suna gaya faɗin abinda ke cikin bakunansu wanda ba shi ne a cikin zukatansu ba. Kenan kaga sifa ta munafiki shi ne faɗa abin da yake a zahiri, kuma a cikin zuciyarsa ba shi ne ya kudurce shi ba. Da kun ga nan aya ta farko a cikin suratul Baqara da fara da annas sai ta zo ta nuna cewa munafiki ake. To sai mu tafi waccan aya ta gaba, ita kuma malamai suka ce li'allaa yakuna lin-naasi 'ala Allahi hujjatun, tana magana akan mushrikai ko Yahuda duk dai wanda ya inkari alƙibla. Kun gane ko? Cewa dan me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai juya daga Baitul Maqdis ya kalli wato Ka'aba, to waɗannan su ne annasu anan. Ka mushrikan Laraba sun shigo a karin farko domin su suka ta yakin manzo sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma me Yahuda sun shiga da sauran duk wanda zai wato yi inkarin wato Ka'aba. Sannan idan ka duba kalmatin nas ta zo gurare da yawa, daga cikin ma'anoninta tana iya zuwa da jami'i annas ko ba haka ba inda Allah subhanahu wata'ala ya magana cikin surata Ali Imran lokacin da Allah yake ba mu labari dangane da kafirai a karkashin jagorancin Abu Sufyan lokacin da yace ya umarci ɗaya daga cikin kafirai ya tafi tsorata muminai yaje ya ce musu ga kafirai nan tari masu yawa za su zo su hallaka ku su kashe su gama da ku wato dan muminai su tsorata Allah yace mana alladhina qala lahumun nas kun gane ko annan annas wato mutum guda ne kafiri Abu Sufyan kafiri musulmi ta aka yake ku shine ya gaya wa ɗaya daga cikin kafirai mabiyansa yaje ya ce wa manzo da sahabbai yace ga fa mutane ga kafirai nan da yawa sun tako za su hallaka ku kaga aya guda ma an samu annasu ta farko tana nufin mutum guda an ce alladhina qala lahumun nas innan nas wannan tabiri ta kuma kafirai masu yawa kad jama'u lakum hakika sun taho sun taru zuwa gare ku za su biyo bayan ku su kashe ku ngani ko nan nasu kad jama'u lakum fakhshaw ko ku ji tsoron su Allah ya ce a wannan kalma ta tsoratarwa ga muminai bata kara musu komai ba sai imani fazadahu imana Allah ya ce sai ta kara musu imani maimakon su tsorata sai suka karasa imani da nutsuwa a gurin ubangiji wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai ce Allah ya ishe mu madalla da abin dogaro shi ne Allah subhanahu kaga annas kuna ta jin tana zuwa daban-daban a gurare daban-daban to anan kuma sai Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum wa hubbillah anan tana magana ne da mushrikai masu bautar gumaka kun gane ko haka idan ka koma muje minan jannati wan nasi suratul nas suka ce duka ayoyin yadda wasu malamai suka yi musu fasara قل اعوذ برب الناس سكتي anan tana magana ga yara al'aulad gane ku domin ta farko annas na farko yana magana ne akan yara ana magana akan tarbiya bi rabbin nas kun gane ku suka ce malikin nas dan kuma mamallakin mutane tana magana ne akan waɗanda suke dattizawa wato sun kai lokacin da ya kamata su gane su tukufa da ibada ngane ko sai suka ce ilahin nas nan kuma yana magana ne akan wato waɗanda suke wato ilahin nas wanda suke bautar gumaka wato ya kamata su san cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ake bautuka shi yasa aka ce ilahin nas min sharril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas na aka ce alladhi waswisu fi sudurin nas nan kuma ana magana akan salihan bayi domin babu wanda yake shedan ke waswasi sai masu ibada kun gane ko domin mai imani mumini ba ruwan shi wato mai imani mumini shine shedan yake damu amma wanda yake fajiri fasiki shedan ba ruwan sa da shi shine wani kafir da yace ai shi ba su ba sa waswasi me yasa musulmai suke waswasi sai wani malamin ya bashi amsa da cewa to ina ruwan barawo da gidan da ba kowa kun gane ko barawo ina ruwan sa da gidan da ba kowa ko an gina guri babu komai a cikin gurin nan bangaza ce amma ba kaya a ciki ina ruwan barawo da wannan gidan zuciyar da take da imani da tsoron Allah nan ne shaitan yake so ya lalata amma ne ya zama dan uwa kun gane ko ya zama abokin aiki me shaitan zai yi da shi kesa kafiri da wanda bai da imani da fasiki da fajiri babu wanda ba ka ganin shi cikin waswasi da kofanto amma mumini wannan alama ce ta mumini zai ga wani kafi yana ta ce ma wallahi malam shaytan in na tada sallah sai dinga cewa alwalata ta warware koyaya to alamu ne na imani duk da ba a so wato mutum ya dinga saba da irin wannan abubuwa amma dai wato shaytan baya waswasi ga wato wanda yake shedan dan uwansa na mutane domin akwai shedanin mutane akwai shedanin aljihu to duka wannan shi kamar yadda kun ga dai a qur'ani kenan ba za ka dauki kalma kullun ka dinga fassara ta a guri ɗaya mutane to anan daga cikin mutane wanda suke mushrikai wa min al-nas man yattakhidhu min dunillahi andada wato lalle daga cikin wasu wato wa min al-nas man yattakhidhu min dunillahi andada daga cikin mutane wanda suke mushrikai man yattakhidhu min dunillahi andada akwai wanda suke ruka wato kishiyoyi ga Allah wato yuhibbuna suna son su fa hubbillah kamar yadda suke son Allah anan ma akwai fassara guda ne yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah kaga so ka daidaita son ka san da kake wani da son Allah ya zama daidai shi ma shirka shirkul muhabba ake kira kun gane ko shirka wajen ba a daidaita son Allah da son wanda Allah kada ka daidaita son da kake ma wato iyayenka da son da kake ma Allah kada ka daidaita son da kake wa malaminka da son da kake wa Allah kada ka daidaita son da kake wa matarka da ƴaƴanka da son da kake ma Allah san Allah shine a sama kun gane ko sannan sai san manzo sallallahu alaihi wasallam ko san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka daidaita shi da son wani dan adam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in wato imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai na kasance ni ne mafi soyuwa a gare shi min waladihi daga ayyansa ko wa walidihi da iyayensa wan nas ajma'in da sauran mutane gabaki kenan kaga wannan yana nuna cewa bayan san Allah sai san manzo sallallahu alaihi wasallam ne ba kun gane ko to ya ake gane kana san Allah kana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake gane soyayya shine biyayya ba yadda za a gane so sai ta hanyar biyayya ga umarnin Allah subhanahu wataala ko ba haka ba Allah ya ce wato kada ka bar iyalinka wato cikin saraici ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qarna fi buyutikunna ko Allah ya ce wa mata wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj jahiliyyah waye mas'uliyyar iyali yake a hannunsa Allah ko a Allah wato Allah ya dora wa mutum mas'uliyya wato ta iyalinsa a kansa ko ba haka ba Allah ya dora kowane magidanci wato nauyi iyalinsa ya kula da addininsu ko ba haka ba imaninsu a farko shine addininsu ko ba haka ba sannan ya kula da sauran abin da ya shafi haƙoƙi to a farko dai addini shi yasa Allah ya sayi alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara to a yanzu Allah ya ce kada mata su zauna cikin sarauci su zauna cikin wato shiga mai kyau su rufe jikinsu su kar su bayyana kwalliyar su kar su bayyana jikinsu kaga wannan waye zai kula da wannan miji na farko tun daga su kayan ya tabbatar ya su kayan wanda suke rufe tsaraici ya samu hijabi wanda za a sa a rufe tsaraici ko ba haka ba to anan sai ka kawo gida ga yadda ka za ka yi shiga ta musulunci irin shigar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tashi za a tafi gidan biki in gane ko sai ka ce to ga irin kayan da za a sa a dinga fita ana suturce jiki bai hana idan an je cikin ƴan uwanta mata babu maza su kadai ta cire hijabi ta nuna kwalliyar a sai ta ce ai ita tun daga nan gida za ta bayyana kwalliyar ta a gidan biki to anan za a gane kai san Allah ne a gaba ko san matarka ne a idan har ka batta da izininka dan ka faranta mata rai ka ce to a tafi babu matsala amma ka san kuma ka saba wa Allah ko ba haka ba to anan fa ka yi shirka a wurin su domin ka fifita san matarka kan abin da Allah ya fi su Allah so yake su rufe jikinsu su suturce jikinsu kada su bayyana kwalliyarsu to matarka ka ba ta umarnin Allah ita kuma ta ce a'a ita ga yadda za ta yi
sai ka kale ta ka hakura ka bita akan yadda take so ka bar abin da Allah yake so to anan ka fifita san matanka akan san domin duk inda so abu na farko inda za ka gane so shine biyayya shi yasa Allah yace kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni kace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace wa duk wanda yake san Allah to ga alamar san Allah shine bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alamar san shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ayoyi da yawa zaka ji Allah yana cewa aqimullaha wa aqimur rasul kaga anan to to wannan waqis ala zalika ka sa shi a cikin komai inda zaka nuna san Allah ka fifita ko san wani ka fifita za ka gane ko san zuciyarka ka fifita Allah ya ce kaza kuma zuciyarka tana so kaza wanne ka dauka ngane ko daga ka fifita abinda Allah yake so ubannan Allah akan abinda zuciyarka take so to anan ka yi shirka shirkul muhabba a fikira Allah ya mana sani to kaga Allah ya yi zargi a cikin wannan to bayan nan sai son manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarnin manzo yake da abinda kuma kai kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza kai kuma zuciyarka ta ce ma kaza wanne ka dauka ko iyalinka sun ce kaza wanne ka dauka wanda ka daukan nan shi ka fifita in ka bi na manzo sallallahu alaihi wasallama to anan ka fifita san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan san kanka da san abin da yake kasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba yadda za ku gane fahimci mas'alar da kyau sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yazo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina san ka ya rasulullah sayyidina Umar haka nace ku wato sayyidina Umar ya ce ya fifita san da yake wa manzo Allah fiye da komai sai dai kansa yace daga ni kai na sai kai ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hayyanzu Umar baka cikakken mai suna sai da sayyidina Umar ya ce hakkaina ya rasulullah na fi son ka da kaina sannan manzo Allah ya ce al'ana ya Umar al'ana kun ga wannan yake nuna cewa wancan hadisi da muka karanto a farko la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nas ajma'in yana shi to haka ake so ka fifita duk abin da yake na addini akan ra'ayin kanka akan son zuciyarka akan san wani wanda kake so in dai ya saba ma san Allah da san manzon Allah to ka ajiye wancan san a ƙasa ka fara san ka dauki abin da san Allah yake ciki da san manzo sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba za ka shiga cikin waɗanda Allah zai kama da su wato wannan aya da ta yi magana wato wanda suka shirka cikin wato shirkul muhabba suka fifita san wato kansu ko san wani abu kuma bayan Allah ko san wasu gumaka da suka dauka suke kaunarsu wato kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya zarge su wa'annan mushrikai ya ce wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada wato daga cikin mutane wa'anda suke mushrikai akwai wanda suka riki kishiyoyi ga Allah wato yuhibbunahum suna san su wa hubbillah kamar yadda suke san Allah wasu ka ce yuhibbunahum ka hubbillah suna ma son gumakansu fiye da yadda suke san Allah ngane ko to amma ga sifa ta mu'mini wannan ta mushrikai ne kafirai sai Allah ya ce wallazina amanu amma wanda suka yi imani da Allah ashaddu qurban lillah suna san Allah matukar so fiye da waɗancan mushrikan yadda suke son gumakansu domin waɗancan mushrikan da suke son gumakansu ba sa hana su ne su kalle wannan gunkin su ce me ya sun fasu gyara shi ko ba haka ba ana rawaitowa cikin tarihi sai da Umar ya tuna wani abu na jahiliya da sauran sahabbai sai su ta dariya za su yi gunki na dabino idan kuma suka ji yunwa ya su cinye sai su balle wuyan su cinye da a balle kafa a cinye dabino kaga wannan shi ake bautatawa kuma in an ji yunwa a cinye to kaga wanda yake wa'ancan da suke son gumakansu kishiyoyi ga Allah bai hana su yi musu abin da yake ba daidai ba su wulakanta su domin za su suka sassaka su za su iya ganin wato gunkin su ya kare su ƙara karya shi su sake wani ko ba haka bane ba to kaga sun da suke musu babu biyayya a ciki san da suke wa wayannan gumakan babu biyayya domin su suke daukan gumakan su tsora su inda suke so gunkin ba yadda ya iya ba zai iya yin komai ba ko ba haka ba baya iya wa kansa ballanta laye wa wani sa sai an juya shi inda za a juya shi ko ba haka ba kuma ku duba duk wani abu da ake bautatawa wannan abin kuma bayan Allah wannan abin bai da iko akan kansa ballanta na wanda yake bautatawa in masu bautar shanu ne ana mu sun suje su bauta wa shanu mu kuma me in muka kwaɗaici mutum nama sai mu yanka saniya bal ma mu yanka saniya don ibada ranar sallah ranar idi a yanka ta a samu lada ko ba haka ba na layya ko kuma a yanka don a yi walima a samu lada duka ibada ne ko ka yanka rago idan aka samu karuwa aka yi ma haihuwa ranar suna duka ibada ne da sauransu ka ga mu za mu yanka wannan dabba da suke bautata mata mu samu lada mu samu kusanci ga Allah a cinye naman a yi kashinsa su kuma a suna bautatawa a ga kaskanci to haka duk abin da ake bautata mu kuma bayan Allah za mu ga yana da kaskanci yana da kasawa bai da yadda ya iya amma waɗanda suke mu'minai wallazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suke da imani su san da suke ma Allah ya fi zama so na gaskiya ya fi kasancewa tsananin so mai daraja fiye da waɗancan domin waɗancan san da suke wulaƙantaccen so so ne wanda yake mara kyau mara gaskiya babu biyayya a cikinsa in gane ko amma san da mu'minai suke wa Allah shi ne so wanda yake akwai biyayya a cikinsa akwai wato ta'a da imani so ne wanda yake babu irinsa shi kadai ne wato ba a hada shi da wato da kowa wajen wannan soyayya to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah kafin mu ce wannan gaba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisi a cikin sahih bukhari da muslim hadisi abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa قلت يا رسول الله يتي نتي يا مايكين الله يا منزل الله اي ذنب اعظم شنو ولا لفي ne yafi girma a gurin Allah wannan lafi ne mafi hatsari a gurin Allah subhanahu wataala qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka yi ma ka sanya ma Allah kishiya bayan shine ya halice ka Allah ya ce wala taj'alu lillahi andada wa ta'ala allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andada wa ta'ala ka gani Allah ya muku wannan wato arziki ya muku wannan falala to kada ku kasance kun sa masa kishiyoyi ababan bauta ku hada shi da wani abu wajen bauta kuna sani to shine kaga wannan hadisi na Abdullahi bin Mas'ud yana nuna cewa mafi girman laifi shine hada Allah da wani a wajen bauta kun gane ko shi yasa kaga koda wajen soyayya kada ka sake ka dora ka hada soyayyar da kake ma Allah da manzansa ta yi daidai da sanda take wato na wani halitta kun gane ko san Allah ya fi zamtuwa mafi girman daraja sannan sai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa huwa yad'u ma Allah niddan takalal na'am duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani abu wajen bauta yana yin nau'i na bauta yana sarrafa ta zuwa ga wani halitta kun gane ko to da kalan nara zai shiga wuta Allah ya mana sani kaga dai duka wannan ayoyi suna mana gargadi akan shirka da nawa'a wuta kuma shirka tana shiga cikin kowanne nau'i na bauta ga Allah kun gane ko tana shiga cikin abin da ya shafi yanka tana shiga cikin abin da ya shafi addu'a annazar bakance alwashi kun gane ko tana shiga cikin abin da ya shafi sujjada tana shiga cikin abin da ya shafi tsoro kun gane ko tana shiga cikin abin da ya shafi fata tana shiga cikin abin da ya shafi wato komawa zuwa ga Allah kun gane ko duka ba a so ka sarrafa wani nau'i na bauta da duk abin da Allah yake so yadda da shi wato wanda shi kada yake masa to bai halatta ka sarrafa wannan bauta zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya mana sani sai Allah ya ce walau yaral ladina zalim inda za ka ga ko za su ga waɗanda suka zalunci kawunan su akwai kira'a walau taral ladina zalim inda za ka gani kai ne karatu ko kuma kamar yadda mai jalalani ya wajjaha ta yace inda za ka gani kai manzo sallallahu alaihi wasallam walau taral ladina zalim idh yarawna al'azab lokacin da ake azabtar da su alladina zalamu kaga almushrikun alkafirun kun gane ko waɗanda suka yi shirka suka hada san Allah ko suka so waɗansu gumakansu irin san da suke ma Allah kun gane ko ko suka fifita san gumakansu fiye da san Allah to inda zaka ga yadda wato za su kasance a ranar alkiyama cikin tsanani da tashin hankali kun gane ko iz yarawna al'azab a lokacin da za su ga azabar da Allah ya tanada musu na wuta ta jahannama na balbalin bala'i na sakamakon wanda ya shirka ga Allah inda za su ga wannan inda zaka ga wannan abin da aka tanada musu na bala'i kun gane ko lokacin da suka ga azaba ta Allah to annal quwwata lillahi jami'a zaka tabbatar da cewa ko za su tabbatar da cewa annal quwwata lillahi cewa lalle dukkanin wani nau'i na ƙarfi yana ga Allah gabaki ɗaya sa babu wani mai ƙarfi babu wani wanda ya isa ya zo ya kare su waɗannan gumaka da suka bautata ma duk ƙarfin su duk iya wato wannan cewar su wajen wato ba su kariya a duniya to idan aka je lahira fa wato ba su isa ba annal quwwata lillahi jami'a ba su da ƙarfi ballantana tun a nan duniya da yawa inda ake bautata musu za ku gansu in ma mutum ne ma in ma wani shehi ne ya tsufa ba ma ya iya tashi kun gane ko inda yana ya cancanci a bautata masa to ya hana kansa mutuwa ko ba haka ba ko ya hana kansa ya girgije ya tsufa ya kasa tashi wani ko ban daki sai an kashe amma yana kallo ake masa sujjada kuma bai hana kaga wannan ne to walau yaral ladina zalim iz yarawna al'azab annal quwwata lillahi kaga tun a duniya sun kasa a bashi ma a duniya za su iya kun gane ko a bashi a duniya Allah ya ba su karfi kamar adawa da samudawa ko ba haka ba Allah ya ba su karfi ko ba haka ba to a bashi su ne mutum ya bautata to a ranar lahira idan an ji ga Allah idan suka ga azaba su wa'annan waɗanda suka yi shirka shin wannan da suka bautatawa ba mu samu dan nan katam ba samu dan da suka bautatawa ko ba adan da suka bautatawa shin zai iya kare su daga wannan azaba ta Allah ba zai iya ba shi ma ta kansa zai annal quwwata lillahi jalla zai san cewa lalle ƙarfi gabaki ɗayan sa ga Allah yake wa ma lahum min nasirin ba su da wanda yake mai taimako ko wanda zai kare su daga wannan azaba ta Allah kun gane ko kenan ballantana ma ba za su iya ba waɗanda sassaka su aka yi kaga tun daga nan ka sani suna iya iska ta taho ta kada su sai masu bautata su zo sun daga su ko ba haka ba ku duba annabi Ibrahim yadda ya sha gwagwarmaya da kuma ya samu jarrabawa lokacin da aka aiko shi ana gasar buga gumaka a bautata musu ya sha gwagwarmaya ya zo ya sassare gumakansu ya bar guda ɗaya babba ya rataye masa gatari kun gane ko dan ya nuna musu gajiyarsu dan ya nuna musu da'awarsu wato da'awa ce musu ta hikima dan ya nuna cewa wannan gumakan ba sa da su cancanta abota ta musu da aka zo aka ga duk an sare gumaka an bar babba guda ɗaya yanzu shi babban nan me yasa ya bar ƙanana aka sassare su inda su kansu da kansu su wa'ancan ƙanana ai ana bautar su inda sun sassa su wa kaya za a ci baje a kashe su a sassare su to yanzu ga babban shi ma da yake nan da ba a sare ba me yasa bai hana a sassare wato man ƙananan ba kaga wannan hujja ce babba wanda ba a iya amfanarwa da kansa komai to kuma dan me za ka bautata masa ballan na kai ka ce za ka nemi wani abu a gurinsa shi gajiyayye ne ta yaya gajiyayye zai taimaka wa gajiyayye Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne cancanci ba to shi yasa Allah ya ce annal quwwata lillahi jalla wa anna Allah lalli Allah shadidul azab mai tsananin azaba kenan wannan ke nuna duk mutumin da ya shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala to shirya haduwar sa da Allah Allah baya gafartawa wanda ya shirka da shi ya mutu akai kamar yadda muka karanta aya a wancan sati innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'adab wa la hum yunzarun to haka nan duk wanda ya mutu yana shirka mushrikin nan koda yana sallah inda mutun yana sallah yana bori yana sallah yana tsafi yana sallah yana sihiri yana sallah yana harka da bokaye yana sallah yana tsubu duka da shi da kafiri da shi da fir'auna da haman da lamarud da duk wanda suka kafu suka mutu akan kafirci shi ma ya mutu akai bai tuba ba duk ɗaya ne makomarsu ita ce wuta kuma khalidina fiha Allah ya mana sani Allah ya ce wa anna Allah shadidul azab lalle Allah mai tsananin azaba ne Allah ya tsare mu daga azabar Allah sai Allah ya ce
اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
نعم الله سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا فتنا مسوياك من صلى الله عليه وسلم ألوك تندع تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا wato lokacin da waɗanda aka bautata ma'anan gidan duniya kun gane ko sune alladina tubu kun gane ko a lokacin da za su barranta min alladina tabu ga waɗanda suka bi su a ranar alkiyama wato waɗanda suka bi wasu mabiya a nan gidan duniya da niyyar cewa suna bin su suna yi musu biyayya suna son su suna girmama su suna ba su haƙƙoƙi na Allah wato suna girmama su girmama da za a yi wa kowa sai Allah kun gane ko kenan su ma'ana dai suna bautata musu kun gane ko domin duk biyayyar da ta wuce iyaka ta kai irin biyayya ga Allah kai wa wani to kamar kana bautata masa kai hatta da malamin da zai dora ka akan abin da ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bi shi akai to ka bautata masa ya baka wata fatawa da ta saba wa Allah ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saba shari'ar musulunci kuma ka yadda ka bi kuma ka gano ba akan daidai yake ba to kamar ka bautata masa ne irin waɗannan Allah yake magana a kansu kun gane ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce tunabtar da ya ambatawa wato sahabbansa da sauran duk ne sauraro ya ji da kyau kun gane ko tabarra alladhina tubu lokacin da waɗanda aka yi wa biyayya su ne alladina tubu manyan kenan ru'asa shugabannin nasu malaman nasu shehunan nasu kun gane ko da waliyan da suka ce waliyan su ne to ka tunatar da su idan an je alkiyama ya za ta kasance tabarra alladina tubu su din waɗannan da su anan gidan duniya aka bi aka yi musu da'a biyayya wacce ta wuce gona da iri dan a saba ma Allah da manzo dan a saba ma shari'a akai musu biyayya suka bada fatawa wacce ta saba wa Allah kuma aka san cewa ta saba ma Allah an gaya maka tace ai malam ne ya fada shehu ne ya fada daga an fara magana aka ce wane ne me dalili suka ce malaman mu da suka fada wata rana akwai wani malami yana bada yana wani ya bugo masa waya sai yake ce masa idan an ji alkiyama ɗaya daga cikin shehunansu zai cece su zai ɗebe su tawaga da yawa ya shigar da su aljanna kun gane ko ya ɗebe su duka ya zuba a cikin aljihu kun gane ko sai ya shige da su sai ya ce masa wannan magana da ka faɗa ya wuce wa a ina ka same ka akwai aya ko hadisi cikin wannan magana sai ya ce a'a babu aya ko hadisi to me dalili ya ce a malaman mu suka faɗa ya ce kuma kai yadda malamin ya ce kuma kai yadda ya za a yi ma a rana a kiyama wani ya zo da riga babu maganar riga ko wani rana a kiyama wannan ƙararrawar wannan magana ta saba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai zo a fili a kiyama yana da riga ko wani za a tashi a kiyama yadda ka zo daga cikin mahaifiya haka za ka tashi a rana a kiyama gurlal muhajirin kun gane ko urratan kuffatan kuffatan urratan ko kai za ka zo yadda ka zo zindir ko kaciyar da aka yi ma za ta koma babu ita Hanna na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ya Rasulullah a ranar alkiyama kenan dai akwai kallo ce ya Aisha al'amarin ba haka yake ba waye ina kake da dama ka kallo ni da kullum ri'in minhum yawma idan sha'ani yughni kowa sha'anin sa Aisha ce ba ka da dama da zaka kallo naka tsarancin ma baka sanya za kake ba kana ta kanka to ka gani yanzu irin wannan ranar wanda ba za a tashi da kori ga ba ka ce wani shehi zai zo da riguna da aljihu 70 a zuba mutum kowane aljihu zai dauki 70 malamin ya ce ko ɗiyan goro ne 70 ina kake iya dauka yanzu wata ƙarya wato riga 70 kowace riga tana da aljihu 70 kowane aljihu yana daukan mutum 70 dukkan masu kan duniya duk za su shiga ciki yana kaje kuma mutum ya yadda a wawaitan ma da hankali kana jin wannan magana ka san makaryaciya ce ƙarya ce waye ku kowa daraja a ranar alƙiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ko shine aka bawa ceto mafi girma amma an zo maka da sifa cewa ceto ne ko ba haka ba in an ce maka ma ceto ne misali wane ne yake da shafa'atul uzma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da ceto mafi girma ko ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku ci ceton shine je gaban Allah ya fadi sujada ya ce ya rasulullah ya ce ya Allah a rangwanta ayi hisabi shine shafa'atu uzma da ya ce ya Allah ayi hisabi dan wasu mutane su samu wato sauki to daga nan ne fa shafa'atu uzma din manzo Allah wanda ya kairu khalqillah ba ta ya Allah bar a bawa wa'annan hanya su wuce a ayi ce ayi hisabi an ya zo ya ce maka za a zo lahira ya saka a cikin aljihu kakka ba Allah tsaya ka yadda da maganar sa wato zai saka a cikin aljihu ya sumo gallin yayi sace ka kaga anan ma akwai zagin shehun da aka ce mai zai boye mutane kenan a ranar kiyama ma zai sata ya shige da mutane cikin aljihu to wannan alkiyama ta wuce ba kamar duniya bace ba Allah subhanahu wataala a nan duniyar ma kyalewa yake saboda alhalim kun gane ko ana yin ba daidai ba amma yana juriya ya kyale mutane wato wanda Allah ya kaddara zai tuba ya tuba kafin a je gaban Allah wanda kuma yake da wato bai da rabo ya je tare da Allah subhanahu wataala ya azabtata shi to kun ga anan dai kasancewa duk wanda ka bi ka san da yadda ka bi shi duk wanda za ka bi ka bude idan ka da kyau guda biyu ka kaga za a fada rani sai ka sa ka sa shi gaba da ka kaga ya zurma to kar ka bi shi amma annabi sallallahu alaihi wasallama ka rufe idan shi ne ake mai makauli yadda yayi ka rufe idan ka ba inda zai wa innaka latahdi ila siratul mustaqim shi yana shiryar da kai ne zuwa ga hanya wacce take mai kakka sai aljanna amma duk wanda ka bi koda ne gaskiya ne yana iya baudewa in gane ko yana iya wata rana dan adam ne kullu ibn adam qata wa khairul qata'in wa khairul qata'una at-tawwab wa khairul qata'ina tawwabun mafi alkairin wa'anda suke masu kuskure sune masu tuba su ku annabawa an kare su ba za su yi sako ba za su kuskure akan abin da ya shafi wahayi kun gane ko shi yasa to idan an bi su an rufe ido an bi su su kai tsaye ba amma duk wanda ba annabi ba duk malantan malami duk abin da ya sani yana iya zanewa wata rana ya tintin wata rana da abin da yake ba daidai ba shi da kansa zai zo ya gyara ma kansa yace nayi kuskure ana ko ba haka ba inda yana da tsoron Allah yace nan kuskure muka karanta ga yadda daidai yake ko ba haka ba to kaga ballantana wanda yake mushrik ci ya zo ya dinga kira da abotata masa kaga wannan dan gutu to ga dai sakamakon su a ranar alkiyama ga littafin Allah yana gaya maka yadda zaka kasance a ranar alkiyama idza tabarra alladhina tubu lokacin da waɗanda aka fadin su ne za su ce mu wa mu waye tun daga shaytan ka fara tun daga shaytan a ranar alkiyama shaytan zai tsine waɗanda suka bi shi in gane ko ya la'ance su waye ce ka bi wallahi naji ana kida ne kidan kuma da dadi sai na tsaya na dan saurara na dan rausaya sai waye ni Allah ya ce kar ka saurara Allah ya ce kada ka taka rawa ka ji dadi domin haramun ko ba haka ba sai kai kuma ka bi ni kuma shaytan na kata maka dadin wato wannan kida na sanya maka sai ka zo ka saurara Allah ya ce kada a yi caca shaytan ya kawata maka ya ce ka je kai dan yi kale kalan nan da ka kasa dala 20 ba za ka iya samun jaka dari kuma ka gwada ka gani ya sanya maka ka je ka bi shi to a ranar alkiyama sai ya ce Allah ya tsine ma albarka in gane ko ya barranta da kai ya ce ni ba ina ruwana Allah ya ce kai mai biyayya ka ki sai ni ka kabi a kan fata to tun daga shaytan za a fara sai ine ne ya ana barranta gobe yana cewa ba ruwansa da duk wani wanda ka bi akan bata shi ma zai ce ba shi ba kai ba shi ba kai kun gane ko za su ine majuna a ranar alkiyama shi yasa Allah yake gaya mana tabarra alladhina tubu min alladhina taba ga waɗanda suka bi su za su barranta waɗanda aka bi za su barranta dangane da waɗanda suka bi su alladhina tubu kun gane ko alladhina tabu sune waɗanda suka yi biyayya kun gane ko to su waɗanda aka bin sune za su fara biyayya da barranta ga waɗanda suka bi su kaga wanda ka bin ka ji Allah ya ce da shi ya fara shine zai barranta da kai da kabishi ya ce wa ya ce kabili ba ru ba ni ba kai ni ma ta kaina ne kenan shi ma ta kansa yake idan da yaddarsa kabishi kaga ya barranta barrantarsa ba za ta yi masa amfani ba idan babu yaddarsa kabishi kaga barrantarsa za ta yi masa amfani kamar wanda suka bauta ta ma Annabi Isa alaihi salam Nabi Isa zai barranta da su Allah ma ya gaya mana ko ba haka ba a anta qulta lin nas takhuduni wa ummiya ila wa ummiya wa ummiya ila hayl min dunillah shin ai Annabi Isa kai ne kace abota ta maka da kai da mahaifiyarka ko ma bayan Allah ce kala subhanaka ma aqulu ma laysa li bihaq bazan fada abin da ba ni da haƙƙi akan sa in kuntu qultuhu faqad alimta idan na kasance na fada haka na ce subhanaka ta ma Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin zuciya ta ya Allah ni ban san abin da ke cikin zuciya idan Allah ya sani Annabi Isa amma dan ya yanke musu hanzari da suka bautata ma Annabi Isa alaihi salam tun anan gashi Qur'ani Allah ya ba mu labari zai barranta ba ruwan shi ba shi yace su bautata masa to haka nan duk waɗanda suka bautata wa mutanen kirki ba da umarnin su ba su wa'ancan ba su sani ba to ba ruwan su za su barranta da su a ranar alkiyama kuma su barranta su za ta musu amfani amma duk wanda ya kira da abota masa a ranar lahira ko ya barranta da waɗanda suka bautata masa barrantarsa ba za ta masa amfani ba cewa ba kai ba shi a'a ba za ta ma amfani saboda kai ka dora shi akan hanyar da zai bautata masa to Allah subhanahu wataala ya ce a tuna wa mu'minai a ambata wa mu'minai lokacin da waɗanda aka bi su aka yi musu biyayya za su ce waɗanda suka bi su wato sun barranta da su domin ne wara aula azab sun ga azaba an nuna musu azaba wacce take mai girma a ranar alkiyama anan Allah ya ce wataqatta'at bihim al-asbab ala ya'al wannan lokaci duk wani dangantaka ya yanki ba za ka zo ka ce to wallahi ni dan malam ko dan liman wataqatta'at bihim al-asbab ko dan annabi ne kun gane ko alaka duka ta yanke a ranar alkiyama babu wata alaka da take da amfani kun gane ko Allah ya ce al-akhillau yawma idhum ba'dhum adun ko ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin wato soyayya ko kuma abokantaka da alaka wacce aka yi ta a nan gidan duniya ko idan an ji alayyara duka ta yanke sai wacce ce za ta dore sai wacce aka yi ta dan tsoron Allah kun gane ko kenan wacce aka kafa ta dan tsoron Allah ita ce za ta yi amfani shi yasa za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an aiko shi sai Allah ya ce wa anzur ashiratakal aqrabin kayi wa ɗan uwanka makusanta wato wa'azi ka ja hankalinsu kai musu gargaɗi ka sanar musu da cewa alaƙarka da su ba za ta yi musu amfani ba a ranar alƙiyama mutukar ba imanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su ɗaya bayan ɗaya ya kirawo Safiya ya kirawo Abbas ya kirawo wato Fatima sannan ya kirawo dukkanin wato Qurayshawa da baki ɗaya dan uwa da dangi da baki ɗaya bayan ɗaya kira su ya ce ku fanshi kanku ku fanshi kawunan ku wato a gurin Allah duk abin da kuke nema na duniya in kuka tambaye ni ina yin shi ina iya ba ku in ina da shi amma a gurin Allah ba zan iya amfana muku da komai ba annabi ne yake faɗa haka to ina da wani shehi ko wali wanda zai ce idan an zo alkiyama shi zai shigar da wani aljanna ko zai shige da wani aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake cewa fa ba zai amfana wa da kowa in bai imani ba a gurin Allah ba zai mai amfani ba domin babu ceton kafiri a babu ceto na kafiri a ranar alkiyama dole in ka ga annabi ya cece ka kana da imani shi yasa ya kira su su yi imani da Allah domin su samu hujjar da koda ceton ne za a iya cece su a ranar alkiyama to amma in baka imani babu ceto tsakanin mumini da kafiri kun gane ko to kaga Allah ya ce wataqatta'at bihim al-asbab wato duk wani dangantaka za ta yanke za a yanke ta a ranar alkiyama ba za ta yi amfani ba in alaka tsakanin malami da dalibi ne imani ne kawai zai musu amfani tsakanin su in alaka ta tsakanin da da uba imani annabawan da duka suka zo wato ƴaƴansu da iyalinsu ba su imani da su ba su ma wataqatta'at bihim al-asbab amma annabi Lut matarsa da ɗansa sun kafirce musu babu dangantaka a wannan ranar kun gane ko to duk wani wanda ka bi a nan gidan duniya wato akan saban Allah subhanahu wataala to a ranar alkiyama ba zai maka amfani ba kai ma ba za ka masa amfani ba kun gane ko wanda alaƙar da za ta yi amfani a ranar alkiyama ita ce alaƙa ta tsoron Allah kun gane ko muminai Allah zai zaɓi wasu daga cikin muminai ya ba su ceto su ceci wasu muminai kun gane ko wanda suke masu sabo da sauransu kamar idan muka zo aya da take magana akan ceto za mu faɗaɗa bayani akan ta to Allah ya ce wataqatta'at bihim al-asbab wato dukkanin wani dangantaka za ta yanke sai Allah ya ce wa qala alladhina tubu dukkanta wa qala alladhina tabu Allah ya ce wa qala alladhina tabu su ko waɗanda aka bi kun gane ko tabu waɗanda su suka bi waɗancan akan kuskure suka bi wato masu gidansu ko malamansu ko shehunansu kun gane ko waɗannan waɗanda suka yi biyayya su ne alladhina tabu sai su ce law anna lana karrata da dai muna da wata dama ta ada mayar da mu gidan duniya shine law anna lana karrata za su faɗa su ce da dai muna da dama wacce za a dawo da mu gidan duniya kaga wannan menene nadama ce kun gane ko saboda sun yi abin da yake ba daidai ba gashi sun zo sun bata lokacinsu a banza a nan gidan duniya sun yi biyayya ga waɗanda bai dace su yi musu wannan biyayya ba biyayya ta saban Allah ko ba haka ba to sai sun kuma ga su sun barranta da su sun ce ba ruwansu da su a ranar alkiyama to sai ne Allah ya ce wa qala alladhina tabu su waɗannan waɗanda suka yi biyayya a gidan duniya sai su ce law anna lana karata dama wato muna da wata dama ta a dawo da mu gidan duniya kun gane ko sai fa natabarra'a minhu mu kuma mubarranta da su abin nan da suka yi mana a yau a ranar alƙiyama suka ce ba su ba mu ba ruwan su da mu mu ma a komar da mu gidan duniya sai mu ce ba mu ba su rusa wannan biyayyar da suka yi musu Allah bai tsara cewa idan ka mutu zaka dawo ka gyara aikin ka yi kokari ka gyara kafin ka mutu idan an mutu ba a dawowa kenan wannan lokaci ya kore in dai mutun ya riga ya mutu har aka ji alƙiyama babu magana a dawo a gyara anan dai za a yi kokari a gyara Allah ya bamu ikon gyara yace to law anna lana karatan dama wato akwai damar a dawo duniya ko dama muna da damar mu dawo gidan duniya fa natabarra'a minhu mubarranta da mu ma mubarranta da su kama tabarra'u minna kama yadda suka barranta da mu a nan gidan lahira Allah ya ce to babu wannan da kun gane ko sai Allah ya ce kazalika yurihimullahu a'maluhum hasaratun alayhim kamar haka ne Allah zai nuna musu ayyukan su wanda za su yi da dama su yi da na sanin dama ba su aikata su kamar yadda suka faɗi wannan magana suka ce law anna lana karatan fa natabarra'a minhu kama tabarra'u minna to haka nan Allah zai nuna musu ayyukan su a ranar alƙiyama ayyukan su marasa kyau hasaratun alayhi sai su yi nadama wanda wannan ayyukan zai sa su su ƙara yin nadama kun gane ko shine kazalika yurihimullahu a'maluhum hasaratun alayhi kamar haka Allah wato yake nuna musu wato ayyukan su waɗanda suke munana hasaratun alayhi suna masu nadama da waɗannan ayyuka kuma hasara ce ta kasance gare su Allah ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar kuma su din ba za su fita ba daga cikin wuta in dai suka shiga wuta ba fita har abada khalidina fiha saboda sun mutu suna shirka kun gane ko Allah ya ce khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhab wa la hum yunzaru to anan sai Allah ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar su din ba masu fita ne ba ko su din ba waɗanda ake fitarwa daga wuta bane har abada in sun shiga wuta ba za su fita ba Allah ya mana sani kenan wa ma hum bi kharijina minan nar ba'da dukuli su din ba masu fita daga cikin wuta bane ba bayan sun shige ta saboda abinda suka aikata ya kai matsayi na shirka na kafirci to kaga duk wanda ya mutu akan shirka ko ya mutu akan kafirci bai tuba ba wato ba shi ba shiga aljanna ba shi ba fita daga cikin gidan wuta Allah ya mana sani sai Allah ya ce wa idza ya ayyuhal ladina
ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا قوم تعليم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وشي a cikin ban kasa abinda Allah ya azurta ku da shi wanda yake halal wanda yake mai dadi kun gane ko kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci da abin ku ci daga abin da yake a cikin kasa wanda yake na halal tayyiba wanda yake mai dadi mai dadi idan aka ce mai dadi a shari'a duk da dan sa idan shari'a ba ta yarda da shi ba bai da dadi zamu zo mu tafsiri dai ba da Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi wato taki ko hanyoyi na shaytan ko zambiya ta shaytan Allah ya ce innahu lakum lalle shi shaytan gare ku aduwwun maqiyyin ne mubin wanda ya bayyana kiyayyarsa kenan innahu lakum aduwwun lalle shi maqiyyin ne wanda yake mabayyana ya na kiyayya da ku kuma ya bayyana muku kiyayyarsa wanda ya bayyana maka kiyayya ai ya kamata ka yi saunarsa ko ba haka ba da ma a ce ya koyi maka ya munafice ka shi da kansa ya ce wa Allah ya rantsi sun mala'ati yannu min baina aidihi wa min khalfi wa an aymanihi wa an shama'ilihi wa la tajidu aktharuhum shakirin ya rantsi da Allah sai ya zo wa bayan sa wato mu'minai ta sama ta kasa ta hagu ta dama ta ko ina sai ya halakar da al'umma ya halakar da mu'minai ya sa sun bujire mu Allah subhanahu wataala wanda ya bayyana maka cewa shi wato zai halakar da kai bai koye maka kiyayyar da yake maka ba ai ya kamata kai ka riki ne ka riki saunarka wato ka kiyaye ka nemi tsari a gurin Allah da shi ko ba haka ba kayi kokari ka nisance shi domin ya ce sai ya halaka ka to anan ma Allah subhanahu wataala yake cewa innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan makiyi ne gare ku wanda yake mabayyani wanda ya bayyana kiyayyarsa gare ku Allah ya ce innama ya'murukum bisu lalle shi shaytan wato kadai yana umartar ku ne da abin da yake mummuna wal fahsha da ayyuka na barna na banza kin da kan zina chacha kun gane ko da duk abin da Allah ya haramta wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun shaytan yana umartar ku ku gai dangane ga Allah subhanahu wataala abin da ba ku da sani a cikin sa kaga duka wannan yana daga cikin manyan laifuka ka fatu wata magana da take baka da ilimi a cikin ta kace Allah ya ce ku manzo ya ce kaga ka fada a dangane da Allah abin da baka da sani ko a tambaye ka wani abu baka sani ba kuma ka bada amsa akan wannan mas'ala domin duk wanda zai karantar kamar yadda Imam Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yayin wani littafi mai suna I'lamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin kun gane ko wato littafi ne mai suna cewa mutum malami yana sa hannu yana yin sinye ne a madadin Allah kun gane ko duk lokacin da malami zai ce kaza halal ne kaza haramun ne to kamar yana yi yana sa hannu ne ko yana buga kashi a madadin Allah subhanahu wataala idan lokacin da zai fada ya san me zai fada kun gane ko lokacin da zai ce halal to ya tabbata halal ne lokacin da zai ce haram to ya tabbata haram ne wa'annan ayoyi guda biyu akan su za mu tashi dan Allah ya kai mu suna da abubuwa suna da hukunce-hukunce da yawa a cikin su idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi inda ka ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.